Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin mu dake birnin Yamai a sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin muna dauke da hira ta musamman da tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar Najeriya Professor Abdulsalam Nasidi. Za ji dalilin da yasa wasu ke warkewa bayan sun kamu da cutar coronavirus. Za ji kuma yadda mabiya addinin Kirista a jamhuriyar Niger suka gudanar da bikin Easter ko Park wanda a bana ya zo daidai lokacin da duniya ke fama da cutar coronavirus ko COVID-19. Akwai shirin kowar bar gida da kuma shirin jaridun Niger, amma sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnatoci a fadin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun jefa al'ummarsu cikin hatsarin kamuwa da coronavirus ba. A jiya Litinin, kasar Spain ta sassauta dokokin da ta kafa yayin da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu ke cewa suna tattauna yiwuwar samar da sabon tsari da zai sassauta dokar zama a gida. Spende ta bayo ma'aikatan kamfanoni da bangaren gine-gine damar komawa bakin aiki a jiya Litinin. Yayin da har yanzu ake fuskantar barazanar yaduwar cutar, an buƙaci kamfanoni su bayo ma'aikatan su kayayyakin kariya su kuma tabbatar da cewa ma'aikatan na baiwa juna tazarar mita biyu. Kasar Spende na ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi shafa, inda mutane sama da 165,000 suka kamu da cutar kuma mutane 17,000 suka mutu. Yawancin sassan kasar sun kasance cikin dokar hana fita na wajen wata guda. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne nan ba dadewa ba zai yanke hukunci kan sake bude harkokin kasar ba gwamnonin jahohi ba, yayin da masana kiwon lafiya ke nuna kwarin gwiwar cewa mai yiwuwa annobar cutar coronavirus a kasar ta kusa zuwa ƙarshe. A Amurka, gwamnonin jihohi 42 daga cikin 50 sun kafa dokar zama a gida a daidai lokacin da kwayar cutar ke mamaye kasar. Trump ya bayar da shawarar Amurkawa su rinka yin nesa da juna har zuwa ƙarshen watan nan na Afrilu, amma yana duba yiwuwar sake buɗe harkokin kasar baki ɗaya ko kuma wani ɓangare ranar 1 ga watan Mayu. Yayin da rahotannin kafafen yaɗa labarai a Amurka ke nuna cewa ya rage gwamnoninsu su yanke hukuncin lokacin da za su ɗage dokokin da suka kafa da kansu a jihohinsu, Trump ya aika da saƙon Twitter cewa bari a fayyace sosai cewa ba haka abin yake ba. Yan majalisun dokokin Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan batun kare sirrin mutane da 'yancinsu a daidai lokacin da hukumomin lafiya ke bincike a China da Koriya ta Kudu da sauran ƙasashe kan amfani da dimbin bayanai a yakin da ake da annobar COVID-19. Ya zuwa yanzu, Amurka ta taƙaita amfani da irin waɗannan bayanan wajen yaƙi da annobar, maimakon amfani da wayoyin hannu domin bibiyar inda mutanen da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar suke. Jami'an lafiya sun dogara da wannan bayanai domin sa ido da inda aka fi samun cutar. Amma da zarar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya daina ƙaruwa, kuma gwamnatin Trump da gwamnoni da su yi harmar ɗage dokar hana fita da sauran matakan ba da tazara. Wannan dabara ta bibiyar mutane wadda ta kawo nau'in nasarori a sauran ƙasashe, ga dukkan alamu za a shiga amfani da ita sosai a nan Amurka. Gwamnan jihar New York ya ayyana jiya Litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa, duk da cewa yawan mace-mace da aka samu sun wuce 10,000 a jihar. Za mu iya shawo kan yaduwarta, na ji daɗin hakan, abinda gwamnan Andrew Cuomo ya faɗi kenan a wajen wani taron manema labarai a Albany, headquarter jihar. Ya ci gaba da cewa tsananin da aka fuskanta ya zo ƙarshe idan har muka ci gaba da amfani da basira. Amma cikin gaggawa ya yi gargaɗin cewa wannan ba yana nufin lokaci ne da za a sassauta matakan da aka ɗauka ba, ciki har da bayar da tazara tsakanin mutane. Ya kuma yi gargaɗi kan halayyar ganganci. Jiya Litinin Sanatan Vermont Bernie Sanders ya baiwa abokin kara wasa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden goyen baya a hukumance. A zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba, inda za a buga da shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Dole mu mayar da Trump shugaban kasa na wa'adi daya. Muna bukatar ka a fadar White House. Abinda Sanders ya fada wa Biden kenan a wani taron haɗin gwiwa da suka bayyana ta yanar gizo. Zan yi duk abinda zan iya, naga hakan ta faru Joe. Sanders ya alƙawarin haka. Shi kuma Biden ya mai da martani da cewa ina son na gode maka kan wannan babban al'amari ne. Kuma bani goyen baya abu ne mai muhimmanci. Mai muhimmanci gare ni. Daga ƙarshe dage dokar hana fita a birnin Wuhan na ƙasar China inda nan ne annobar coronavirus ta fara bullowa. Ya bayo masu lafiya mazauna birnin damar yin tafiye-tafiye zuwa wajen birnin tun ranar 8 ga watan Afrilu. Amma yawancin mazauna Wuhan kan fuskanci cewa idan suka yi tafiya ko suka nemi aiki a wasu wurare ba sa samun karbuwa. Wannan birni dai ya samu tabo saboda alakarsa da COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa.
Madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotanni a daidai lokacin da kwararru a fannin kiwon lafiya ke fafutukar kawar da yaduwar cutar coronavirus a Najeriya ke daidaga ya nuna cewa cutar na kara yaduwa amma kuma da yawan mutane na samun waraka a wata hira ta musamman tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka Professor Abdulsalam Nasidi ya bayyana wakilin murya Amurka Medina Dauda dalilin da yasa wasu ke warkewa ga kuma yadda hirasu ta kasance.
Matakan da muke dauka a Najeriya matakai ne wanda hukumar lafiyar duniya gaba daya wato WHO suka bayyano mana da kuma wanda masana'antar yaki da rigakafin cututtuka wato NCDC ta Najeriya suka bayyano. Na farko shine maza-maza ga HIV ko majina ko jini wanda suka kamu da cutar a jarraba a gani ko suna da kwayar cutar ko ba su da shi. Suna da shi sai a keɓe su a kuma tabbatar cewa ba a sako su ba sai sun rabu da wannan kwayar cutar. Na biyu shi ne faɗakar da mutane don su gane yadda cutar ke yaduwa, yadda take halayyanta jikin mutum da kuma yadda take kisa. Na uku shi ne magana ta ce ƙarshe da kansa ya zama yana wanke hannunsa da sabulu ya kuma samu abun sanitizer da ake rarrabarwa. Yana amfani da su wanda ya je da bai gane ba ko ya taɓa wasu abubuwan da bai yadda da su ba. To na hudu shi ne tsaftace muhalli da kuma fesa waɗannan magungunan da ke kashe ƙwayoyin cututtuka a ko'ina a cikin gari ko kuma yadda mutane suke zama. To yanzu ana ta neman yadda za a samo alluran rigakafin wannan magani ba samo ba tukuna ko kuma a samo magani ta yi wanda za ta yi maganin wannan cutar har yanzu ba samo ba. Saboda haka dole ne mu miƙe tsaye mu tabbatar cutar ba su bazuwa.
To duk da kokarin da kuke yi da miƙe wannan da kai bayani a yanzu, ana samun hauhawar cutar a cikin nan Najeriya. A ina kake ganin matsalar take ne da cutar ke hauhawa maimakon raguwa?
Inda yana ganin matsalar shi abin an yi kuskure ne da farko da cutar ta fara shigo Najeriya daga Italiya. To da an yi maza-maza ne lokacin aka fitar cewa an rufe su airports ɗinmu da dukkan da ake samu shigo Najeriya da kuma wanda suka shigo a ɗauke su a keɓe su kowa hotel sai sun yi kwana 14 don tabbatar ba su da cutar kafin a fitar cikin gari. Don ya ke ɗan kuskure. Na biyu kuma bayan da aka ba da umarnin a rufe duk borders ɗin Najeriya sai aka ce a bari tukuna sai ranar sati ko Sunday wato an ba da kwana 3 bayan da su wani fi kasashe wani sun gaka sai suka dinga gudowa cikin gida suna dawowa Najeriya suna dawowa Najeriya su suka kawo cutar kuma da yawa.
Professor, duk da cewa cutar na ƙara yaduwa a Najeriya waɗanda ke kamuwa da cutar suna hauhawa, amma kuma ana samun waɗanda ke samun lafiya ana kuma sallaman su, domin a yanzu haka an sallami kusan mutum kusan 90 ma da suka kamu da cutar.
Haka.
Tambayar da mutane ke yi ita ce, tunda babu magani, ta yaya ake samun warakan nan?
Sai shi ne abinda za mu ce har yanzu likitoci da masu aikin kimiyya wanda suke bin wannan kwayar cutar har yanzu ba su gano kanta ba. a wasu kasashen suka sami yawan cutar sami tsofaffin da suka shige shekara 70 baya wasa da su amma tun ba turai ba da kuma Asia da America duk muna ganin da yake ta halaka mutane amma a duka fadin Afirka har yanzu ba mu ga irin tsananin halin da shi wannan kwayoyin ke yi ga jama'a a Afirka muna kamuwa da cutar amma mun ga iya kashe mutane da yake a Turai da America abun bai kai tsayin nan ba so mu shi yasa muke so mu ga me yasa kila ko da usawar suke taimakawa now uku kuma shi ne kila kuma likitocin mu sun kware wajen iya yaki da irin wannan cututtuka tun lokacin Ebola so suna kokari su ne tabbatar cewa wanda suka kamu da cutar sun samu lafiya
kana ganin samun lafiya na da alaka da kila garkuwar jikin mutum
mai yiwuwa ne shine muke faɗi muka ce kila mu a Afirka mun kamu da wasu kwayoyin cutar sai kama da ita corona tun kafin corona ta faɗo ki to kila muna da wasu wanda suke karfafa garkuwar jikin mu ke hana wannan kwayoyin ya kisa a Afirka kamar yadda yake kisa a can kasashen Turai da Amerika
to ya batun da jama'a ke ta surutun cewa zafin rana na kashe cutar gaskiya ne
ba gaskiya bane tun da gashi kasashen suka fi mu zafi sun kawo da cutar kuma yana barka aure
akwai wani abu da wa'annan likitoci da suka shigo daga China za su yi da ya bambanta da wanda jami'an kiwon lafiyar mu ke yi ne a Najeriya
to ba mu sani ba tukuna tunda sun shigo mun dai san cewa suna da experience wato su suka yake da cutar da fara fitowa a nan kasar su kasar Sin to komin da su ko shi ya su sun dai shigo yanzu za mu zira musu ido mu ga ya za a yi kuma in kuma ga sun kware kware ne sun iya koya a wurin su in kuma ba su iya ba su fi mu iyawa ba
Profesa Abdulsalam Nasidi kenan tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar Najeriya a hirarsu da Medina Dauda. A wata hira ta musamman da ta hada wakilin muryar Amurka a birnin Gwanni Haruna Mamman Bako da Fasto Abubakar Musa shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Kirista a birnin Gwanni ya bayyana yadda mabiya addinin Kirista suka gudanar da bikin Easter ko Paka a birnin na Gwanni. Wanda abana ya zo daidai lokacin da kasashen duniya ke yakar cutar coronavirus ko kuma COVID-19.
Bisa ga yanayin da muke fuskanta a yanzu ko a cikin kasa ta mu ta Niger na bangaren wannan ciwo na coronavirus wanda ya sa dukkan ibadodi wanda mutane suke haduwa babu taro na taron jama'a wuri daya to amma duk da haka nan da muke da wannan sallah ta Easter ko zance sallah ta Paka ta tunawa da mutuwar Annabi Isa da tashin sa da magaddatu duk da babu wannan haduwar mutane amma muna ba Ubangiji godiya domin mun sani abinda su shugaban suka yi abu ne mai kyau domin su kawo basu bukatar yaduwar ciwon da zuwa ga dukkan jama'a na kasashe da kuma na garuka da na kuma jahohi abin na gane banga kuskure da shugabanni suka yi ba abin mai kyau ne suka kabu shugabanni sun nuna kishi na kasar su suna son talakan su domin kada wannan abu ya yadu zuwa ga wannan kasa ta mu ta Niger kenan wannan duk da ya faru ko shugabanni sun sa mu ba mu da wani damuwa a cikin sa a bangaren mu kirsa ba mu sa damuwa ba domin mun sani Ubangiji Allah ya ce ko da mutum biyu ko uku suka tare suka yi ibada suka kira shi yana shi kenan ko a gidanka ko a yana ka shiga shi Allah yana ko ina yana ganin duk abin da kana yi ba sai taron jama'a ne ba mu hadu gaba ɗaya ne Ubangiji zai yi mu ko a cikin gidan mu yanzu misali ga garin mu Kristan muna da wayoyi na salula inda zamu ci to zamu yi azumi sai mu kira kowa mu ce masa waga saya ta azumi ce kai azumi gidanka kai addu'a bayan ka ji da kai addu'o'i a gidanka kuma ka ba Ubangiji godiya bisa ga abin da ka gabatar a gaban shi
mun san gabanin wannan sallar ta ranar Pak akwai ranar Juma'a Good Friday Juma'a mai albarka wadda ta gabata ya kuka samu kawunan ku a wannan Juma'a din
wannan Juma'a mai albarka da muka samu kawunan mu sai ce kamar abin na fadi ne godiya ga Ubangiji domin dukkan juna dukkan mu Kirista mun san yanda muke jiki kuma dukkan mu a ranar nan mun yi addu'o'i mun kuma danka komai a hannun Ubangiji mun ba Ubangiji godiya kamar da muka saba idan muna yin wa'azi da kuma yin majuka da muke film na mutu Annabi Isa tun daga haifarsa har zuwa mutuwarsa wanga lokaci ba mu samu damar yi ba da yake ansa wannan doka amma mun sa komai a hannun Ubangiji a gidajen mu muka yi addu'o'i domin yanayin da muke ciki yanayin da duniya take ciki kuma cikin wannan addu'o'i da muka yi mun sa kasashe da dukkan kasashe wanda suke fama da wannan yanayi mun damka duniya a hannun Ubangiji domin Ubangiji ya kawo mana saukin wannan abu
wannan ba ya cewa ya bata tsari da irin shirye-shiryen da ake na shugulgulla kamar da aka saba
da yake mun fahimci juna kuma mun gane juna kuma duman lafiyar juna
ce ake bukata in babu lahiya babu ibada kenan in akwai lahiya akwai ibada mutum bai ibada babu lahiya yanzu in aka ce a bar kowa ya ta ciwo ya yadu musulmi Allah ne mai kariya Allah ne mai tsaro amma in aka ce kowa ya hita yayi to abin zai zama da matsala duk ciwo din doka shine ake yi amma bisa ga wani abu da mu ce bai zama da wani matsala ba mun sani ubangiji ya sani kuma yana ganin abin da muna yi mun yi addu'o'i mun yi godiya bisa ga wannan alheri wanda ya muna kenan babu wani kuskure ko wata matsala cikin wannan bangare ba bai kawo mana damuwa ba
dan muna gani a cikin kasar mu akwai waɗansu waɗanda ke bijirewa ko kuma ba su yarda ma da cewa akwai wannan cuta ta coronavirus ba shin ana iya cewa cikin kuma biya addinin Kirista Allah an fuskanci irin wannan matsala na waɗansu wanda suka bijire ma abin suna ci sama abin babu shi illa dai wani mataki ne yake so a dauka
bisa ga yanayi na mutane a garin mu Kirista ni dai a bangaren mu nan da ni sani a kunni ba samu wannan bijirewa ta dukkan mu da muke cikin wuri mun gaskanta a far gaskiya zan ce inda kaga ciwo yana kashe kasashe miliyoyin mutane dan an ce maka ko shi a kasar ka bayyuwa ka ce babu shi a kasar ka magana na ta ce mun bayyana ga shugabanni kuma shugabannin nan Allah ne ya dora su sannan magana na ta ce duk wanda bai bayyana ga shugaba ba to bai bayyana da Allah ba domin Allah ne ya dora wannan shugaba abu guda ne wanda nake cewa wanda zamu yi mu bijirewa shugabanni shine idan shugabanni suka ce babu ibada ko a gida kowa ya bar addini wannan dole mu burjeye domin shugabanni sun hana yin addini amma an ce kowa ya tayi abin shi a gida ibada kai ta a gida kenan babu wani abun burjeyewa a ciki mu yi abun mu a gida mu dauka komai a hannun ubangiji kuma yana ji Allah kuma yana saurare bangaren mu na sa zuciya a wasu kasashe ina jin akwai masu ko kristoci masu irin wannan bijirewa ina gani wanda suna su ba su raba amma a nan kasar Niger mu ba mu da ban samu wanda suka kawo wannan bijirewa a cikin kasar mu ta Niger ba domin sani shugabanni Allah ne ya dora su kuma dole mu yi biyayya da shugabanni kuma mun san wannan ciwon din akwai shi amma muna neman kariya ga Allah kuma kariya gare mu mu kanmu mu kare kanmu ta wurin yanayin cudanya da juna addu'a da muke yi ubangiji ya kawo sauki wannan abu
wasu Abubakar Musa kamar ga mai saurare wanda bai fahimci wannan sallah ta park ba ya ne za ka yi ka kwatanta mai menene asulinta menene dalilin wannan sallah saboda wanda ka sauraron mu ya fahimci abin inda ya samu tushe da abin da an kasa maka ba
park mutune ne idan muka ce park muna tunawa ne ko Esther muna tunawa da mutuwar Annabi Isa da kuma tashinsa daga matattu shine muna ce mashi park kenan ranar mutuwar almasihu cikin kwana uku nan ya mutu rajima aka kashe shi aka gice shi ya tashi ran lahadi da ranar uku kenan
Pastor Abubakar Musa kenan shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista a Benin Kwanni na Jamhuriyar Nijar a hira su da Haruna Mamman Bako. To madalla karfa a shafa muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin mu dake Benin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Dauke da shirinsa na kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ba wanda ba awa ta sake. Da rago ya rada mafi ya zama. Hanyoyin goma. Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu, za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Buhari Musa, dalibi ne a Jami'ar Columbia kuma dan asalin kasar Niger ne, mazaunin jihar New York da ke nan Amerika. To gare ka Malam Buhari.
A Jami'ar Columbia shi ma harka software, amma wannan dai wannan position dita ne ana ce mata data analyst.
Na kai kamar ku ne ke diddiga akan in ci abubuwan da mutane ke sa cikin yanar gizo kenan.
Haka.
To in ce wannan data analyst, data analyst wanda bai sani ba.
To da wanda bai sani ba, data analyst ka san akwai shiga iri-iri. To yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan company din da mutanen da ke musu aiki. Do abun ga do information din su.
Duka bayanansu haka.
Bayanansu haka. Mu muke kula da su kuma har ka biya su, to mu muke kula da ita.
To ita wannan ince da wannan sabon fanni ne zance na yanar gizo ake magana ne, kuma ka wani irin amfani zai iya yi ma al'umman mu wanda ke a Niger, Najeriya, kamar Chad, kuma ya za ku yi amfani da wannan ilimi da kai ka koya ana.
To wannan ilimi zai yi amfani tun da ganin nake yanzu ko da kasar mu ta Niger ba mu kai can ba, amma kinan zuwa gaba yanda harkokin nake ganin su mu ma za mu kai can. In mun kai can inda ko wace society suna amfani da wannan da komai ana sa bayanan ma'aikata cikin computer, to wannan za mu iya mu amfani da shi.
Okay. Kana da alamun zaka koma a gida Niger koko kana nan?
To a yanzu haka ina nan, amma ka san gida ne, ba ka yi aka bar gida ko da kace ko bar gida ta bar shi. Amma duk mu dai ni dai gari nake karshe na gida ce.
Haka ne.
A yanzu ba ni ta yau, ba ni ta gobe, amma dai do abin da nake yanzu kokarin da nake dai in samu abin da na haza. In lokaci ya yi, in Allah sai in koma gida.
To yanzu ka fara da sabon digiri da kika ce kana son kara digiri, akwai digiri ka fara koko kana shan fara ne?
Shi yana shirin fara shi, Allah ya yarda.
Shi kuma za ka ci gaba ne cikin abin nan computer science koko wani fanni daban?
Insha Allah cikin computer science dai zan gaba da wannan.
To yanzu mata musamman in ce a Niger akwai da dama suna da kuzarin koyon wannan sabon ilimi zance na computer science ko matasa a can wajen, idan suna so su koyi wannan kira gare ka ne, kamar to mai da hankali a kai.
To wallahi abu da nake kira dai ba mata kadai ba, duk wanda ke iyawa, amma da ake ta mushi ga fitan mu suna ji abu da ya kamata a zanci koyawa cikin da koya mai yara to suna kankarwa. Tunda anan kaga yara to suna kanana ake koya musu da cikin makaranta, tunda abu ne nan zuwa gaba duk dan duniya haka ne za ta hanyar da za a biya. To inda kai yanzu komi a computer za a yi shi.
Haka ne.
Nan ko kaga in baka iya harkar computer ba ko sai a bar ka baya.
Na san kana a New York kuma wannan sabon cutar coronavirus tana ta azabi jama'a. Ya kaga yanayin na wannan sabon cutar.
Wallahi to wanga dai sai dai mu ce Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu da inda muke cikin duniya, amma a nan New York mu dai ta abun ta matsa mana kurai. Wannan ciwon ya matsa mana kurai. Tunda yanzu a inda muke ni kan kai na yanzu kwana uku ban ga waje ba. Ka gani? Kana kwana uku ban huta ba. In ma ka huta yanzu sai dai zuwa neman abinci koko wanda ba da lafiya zuwa neman abinci. Amma anan kullum ha wayanda ba su da lafiya da wannan cutar karuwa dai ne suke, wayanda anan ga ransu saboda wannan cutar kuma karuwa suke. To bayanin da nake da yan uwan mu a can Niger kai na Afrika ma duka duk inda ake ji kowa ya bauki matakin da yake iyawa ya rabu da wannan cutar. Mataki shi ne ku yi nesa da juna, ku bar yawan heta, kuzanci wance hannuwanku kuma ka ataba huska in an tuna ka ataba huska.
To ganin ka wani kira gare ka ga gwamnatin Niger musamman in shugaba Muhammadu Isu akan wannan cutar ta burlo rayuwar matasa a Niger.
To wannan wani ne kira da ke gare ni tunda na gani dai har sun fara daukar matakai cikin hanya ta kirki. Abinda zan da karawa dai sai in ce musu sai a taimaki talakawa tunda dai a Niger duk mun sani ba iya cewa mutane kasuta tunda wani sai ya hoto ne za a samu abincin yau ko na gobe. Ai ta bada bayani ai ta taimaka talakawa inda ake yawa dan a rage hutarsu balle kuma waɗanda tsohi dan su ne wannan abin za ta shawo kurai.
Gaganin ka kasashen mu kamar Niger ya kama da su Nigeria ya kamata a ce gwamnati ta zo ta fara taimaka ma talakawa kamar nan kan kadi ba Amerika an ce mutane ga su biya haya za a bara taimako za a ba mutane kudi za a taimaka mutane wajen abinci. Gaganin ka shugabannin Afirka su ma ya kamata a ce sun bada nasu taimako akan wannan
lalle dai kan ya kamata su bada nasu taimako ya kamata su bada taimako su taimaki talakawa tunda in ba haka akai ba tun yanda akai wani sai ya huta ya kai kasuwa ne ma abinci to kuma kasuwa duk mun sani can ne mutane za su yawa to in shugabannin mu suna iyawa shugabannin mu yan suna iyawa abin da ya kamata su yi su taimaka musu in ba a iya yi a taimaka don wata guda in taimakon bako bu yake iya bada sai a bada kowa ya zauna gida ka wannan kadai ne za mu iya wucewa kan wannan cutar.
To malam Buhari Musa kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar New York mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda.
To a gaida Abdulaziz Adili Toro. To yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Munu Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa yanci rani sama da 40 daga cikin 250 din da aka killace fiye da mako guda a filin kwallon kafar garin Agadez sun gudu daga wannan sansani. Jaridar ta ce a makon da ya gabata ne aka kwaso waɗannan kwararrun yanci rani daga iyakar Libya aka kuma jibge su a Dirko kafin a fice da su a Agadez. Mafari kenan hukumomi suka killace su a matsayin rigakafin cutar corona. Jaridar Lankitar ta ce hukumomin da'irar jama'i sun kafa dokar tilastawa jama'a amfani da kyallen rufe hanci a ci gaba da daukar matakan daƙile yaduwar cutar COVID-19. Dokar wacce ta shafi motocin taxi da na jigilar cikin gari da kasuwanni da manyan shaguna na cin karo da tsarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shimfiɗa a kwanaki. Abinda ke nuna shugaban da'irar ta Yemi Muktar Mahmudu ya ɗauki matakin da ba hurumin sa ba. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa wasu 'yan majalisar dokokin Faransa sun fara daukar matakan tursasawa gwamnatin kasar ta tsoma bakinta don ceto wasu 'yan gwagwarmayar da gwamnatin Nijar ta kulle a gidan yari ba akan ka'ida ba. Jaridar ta ce dan majalisa Eric Coquerel da ke kan gaban wannan yunkuri a wata wasikar da ya rubuta wa ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya ja hankalinsa akan bukatar Faransa ta tayar da kasashen duniya daga barci don ganin an tilasta wa hukumomin Nijar soma mutunta 'yancin bil'adama. Mun rufe da jaridar Le Venement wacce yake cewa wata takaddama ta kunno kai a bankin raya kasashen Afirka wato BAD ko ADB bayan da wasu jami'an bankin suka zargi shugabansu Dr. Adesina Akinwumi da nuna son rai a aikin shugabancin da aka bashi. Lamarin da ya sa aka kaddamar da binciken sirri don tantance gaskiyar lamari. To amma jaridar ta ce Dr. Akinwumi ya yi watsi da wannan zargi da ya ce kazafi ne kuma gaskiya za ta bayyana a cewarsa. Sune Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Suleiman Munu Barma da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin Washington DC a sakamakon yaduwar cutar coronavirus. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.